sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri yau Talata ta ƙarshe a watan Nuwamba shekara ta 2021 da fatar an waye gari lafiya. Grace Alheri Abdu ce tare da Hanifa Isa Gikamshi da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya kuma wanda ya tsaya takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya yi tsokaci kan batun janye sassaucin man fetur, za ku ji abin da yake cewa. Muna kuma da hira ta musamman da shugaban sasantawa na jam'iyyar APC da ya jagoranci kwamitin zuwa jihar Kano. Kamar kowace rana Alhamis a wannan shirin, Mahmud Ibrahim Kuli zai shigo da shirin ‘yan ƙasa da hukuma da kuma yau ya yada zango a jihar Bauchi inda yake shikaro da wannan batu. To ku kasance tare da mu domin jin dalilin wannan hatsaniya. Muna kuma tafe da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kike aiko mana ta wayar tarho, amma kafin nan ga Hanifa Isa Jikamshi da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Sabuwar nau'in coronavirus ta Omicron da aka fara ganowa a Afirka ta Kudu tana kan yaduwa zuwa wasu kasashe, wadda hukumar lafiya ta duniya take kara gargadi akai. A ranar Litinin ne dai Portugal tace ta gano sabbin kamuwa da nau'in na corona guda 13 da suka hada da ƴan wasa da kuma ma'aikatan wata babbar kungiyar kwallon kafa ta Belenin Sad, wanda ɗaya daga cikin su ya dawo ne daga Afirka ta Kudu a kwanan nan. An samu sabbin kamuwa da sabuwar nau'in Omicron guda 6 a Scotland. An samu mutum 2 da cutar a kasashen Canada da Australia. Kana wasu 13 sun harbu da cutar a kasar Netherlands. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron hukumar lafiya na musamman a Geneva. Annoba wanda za mu iya kiyayewa, ganowa da kuma magancewa tana ci gaba da jefa duniya cikin mawuyacin hali. A halin da ake ciki kuma, a jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurkawa da su je su yi allurar rigakafin corona ko kuma na ƙara bunƙasa kuzari idan sun riga sun yi allurar. Bisa ga cewar babban mai ba da shawara, babu makawa sabon nau'in Omicron zai shiga cikin ƙasar. Kada ku jira, Biden ya gawa kimanin mutane miliyan 60 da ba su riga sun karɓi allurar rigakafin ba a cikin ƙasar, yayin da yake jawabi a fadar White House. Idan baka yi allurar rigakafi ba, to ka je ka yi yanzu. Amma kuma shugaban ya ce bai yarda da cewa akwai buƙatar ƙarin rufe wuraren kasuwanci da makarantu ba a halin yanzu saboda barazanar nau'in Omicron din. Biden ya ƙara da cewa kada ku yi saki wajen yakar sabon nau'in, amma jami'an lafiya sun ba da tabbacin cewa waɗanda suka riga suka yi allurar suna da babbar kariya a kan shi, kamar yadda ake gudanar da ƙarin nazarin kimiyya. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Litinin ne aka dawo da tattaunawa kan yadda za a farfado da yarjejeniyar nukiliya ta 2015. A Vienna, bayan hutun wata 5 kuma a karo na farko tun bayan da shugaban Iran mai tsaurin ra'ayi Ibrahim Raisi ya kama aiki. Kamar yadda aka gudanar da tattaunawa sau 6 a baya da aka fara a watan Afrilu, Amurka tana cikin waɗanda suke halartar tattaunawar a kaikaice da nufin hana wa Tehran ci gaba da ƙera makaman nukiliya. Iran wacce take jayayya da cewa tana gudanar da shirin nukiliyar ne da nufin zaman lafiya, za ta tattauna da sauran masu hannu a yarjejeniya ta 2015 da suka hada da Birtaniya, China, Faransa, Rasha da kuma Jamus, tare da ma wasu jami'an diflomasiyyar Turai da suke kai komo wajen tuntuɓar ɓangaren Amurka. Abinda zai gudana shine sake farfado da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta ƙara wa'adin takaita shirin nukiliyar Iran daga shekaru 10 zuwa 15 domin ɗage mata mummunan takunkumin tattalin arziki. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugabannin gudanarwa da manyan kamfanonin sayar da kayayyaki a jiya Litinin domin sanin kalubale da ake fuskanta a wannan lokacin hutun Kirsimeti. Shugabannin ƴan kasuwan da muka taru a yau a nan muna wakiltar dimbin kamfanonin sayayyar Amurka kama daga shagunan yanar gizo masu sayar da kayan abinci na matsayin kasa da na yankuna inda manyan ƴan kasuwan kasar mu suke da masu kerawa da sayar da kayan wasan yara na ururin lantarki da na kiwon lafiya inji shugaban kasa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC Halima Isa Jikamshi ta karanto. To madalla bari mu huda taskar hotannin namu da batun cire tallafin man fetur da ke ci gaba da daukar hankalin al'umma. A hirar shi da wakilin sashen Hausa Abdulwahab Mohammed, tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma wanda ya tsaya takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar PDP Atiku Abubakar, ya bayyana takaicin ganin yadda ake amfani da wannan sassaucin wajen ƙara nawaitawa al'umma.
A gaskiya an samu kuskure, watakila ya kamata in ba da tarihi a cire tallafi da ke tun lokacin da muke ofis. Mun yi niyya kuma mun fara gabatarwa ci mun yi shi akan za a yi shi. Ni na yi chairman, na yi kashi na farko muka cire tallafi, na yi kashi na biyu muka cire tallafi, akan za mu yi na uku da na hudu sai abu ya zo ya tsaya. Muka tafi ba mu kafa ba mu kammala cire tallafi na uku da na hudu ba har Umaru ya zo ya shiga marigayi. Shi kuma bai ci gaba da yi ba. Jonathan yanzu ya shiga bai ci gaba da yi ba. Bayan Jonathan ya tafi sannan gwamnati Buhari ta zo. In kun tuna a zaben shi ko kuma lokacin da yake campaign zai tsaya shugaban kasa cewa shi bai ma yadda da tallafi da ake ba. Don haka bai ga dalilin da ma za a ci gaba da tallafi. To zaton mu tunda ya zo ai tunda farko ya kamata ya nuna wani tsarin yadda za a yi a kammala cire tallafin nan, amma shi kuma bai yi ba sai aka ci gaba har muka zo inda muke yanzu. Ni ban saba ƙarya a harkan siyasa ko kuma harkan gwamnati ba. Tallafi din nan gaskiya bai mana amfani ba kuma bai wa talaka amfani. Allah kaɗan ya san waɗanda suke cin amfanin tallafin nan. Ya kamata a zauna a san yadda za a taimakawa talakawa kuma a san yadda za a cire tallafi domin kowa ya samu amfanin shi.
Shugaba Buhari ya yi zargi gwamnatin PDP da cewar ta karɓo bashin biliyan ɗaya na ƙasan Amurka kuɗi kenan don saboda ta yakin Boko Haram. Da farko dai ga jawabin da shugaban Najeriya ya yi a wasu shekaru da suka shuɗe a sa'ilin da ke laccar yakin neman zaɓe inda ya fara da yin waiwaye tun zamanin tsohon shugaban Najeriya Yakubu Gowon da cewa an gudanar da yaƙi na watanni 30 ba tare da ciwo bashi ba. Sannan ya ci gaba da cewa Buharin nan mun ga kai wajen shekara kusan na 8 kenan da yaki Boko Haram din nan ba. To me ne zaka ce shi bai ci bashi bane sai sa bai iya gudanar da al'amarin ba?
Sakacin shugabanci ne.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To bari mu rufe taskar hotannin namu da batun yunkurin dinke barakar da ake fama da ita a jam'iyyar APC mai mulki a jihohi da dama na kasar biyo bayan zaben shugaban jam'iyyun a jihohin Najeriya. A hirar shi da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kori a birnin Kano, jiya ta farko da kwamitin ya fara ziyarta, shugaban kwamitin Senator Abdullahi Adamu yace bayan ganawa da bangarorin biyu da suka hada da bangaren gwamna Abdullahi Umar Ganduje da kuma na tsohon gwamnan Kano Ibrahim Shekarau an fara samun haske kan hanyoyin da za a bi domin warware takaddamar
mara aiki mun samu mutane waɗanda yake wanda suka yi ko su ƙarariki ko waka wani ƙorafe-ƙorafe a kan tafiyar jam'iyya da kuma ainihin zaɓuɓɓukan da ake na kongres da wuce wucin watan Satumba mun kuma gamsu da irin maganganu da muka ji daga gare su da irin kwace-kwacensu da kuma irin abin da suke ganin in an yi insha Allah za a samu maslaha a tafiya.
Abin da ya bayyana shine cewa bangarori ne guda biyu da na tsohon gwamna Ibrahim Shekarau da kuma gwamna mai ci tartibi da wannan bangare kuka gana
da ainihin bangare na shi gwamna Ibrahim Shekarau Saddaunan Kano da su sanata Barau Jibrin akwai kuma bangare na Professor Hafiz wanda ke deputy governor da a wannan jiha a Kano mun san sa da su duka da waɗansu magabata a nan Kano wanda yake ba mutane wanda yake irin fito na fito na siyasa ba na jam'iyyu ba amma masu hudi ne aji samu gani da su kuma mun gamsu da irin abubuwan da muka saba da su
to shi bangaren gwamna Ganduje fa
shi yanzu shi ba za mu je wurin shi kira an kira mu ke za mu je wurin shi mu ji abin da yake ganin in an yi zai kawo maslaha mu wadda da muka yi daga wurin waɗannan
za ka iya fadawa jama'a watakila wani bangare ko ƙarin bayani akan korafe-korafen su shekaru din nan tun da dama su kafin jam'a
yanzu ba na so in ga duniya ga abin da mutane suka ce domin mun zo gyara ne ba mun zo batawa ba ne ba saboda ka abin muka ji wanda Allah ya ba nauyin tafi da jihar Kano shi ne gwamna Ganduje mun ji abin da mutane suke kuka kai za mu je mu gaya masa ga abin da muka ji mu ji yaddansa ko rashin yaddansa da abin da muka ji daga nan mu samu kofa inda za mu samu maslaha da lashin fada
saboda ke dai abin da ya bayyana shi ne bangarori biyu suna ikirarin shugabanci yanzu tun da ka ce kun fara ganin haske kenan kwamitinka zai rusa waɗancan bangarori ne a sake sabon zaɓe ko kuma haƙurƙurtar da wani bangare zai yi wani bangare ya buɗe
zancen za a rushe wani zaɓe da aka yi ko za a rushe bai kai nan ba kai nan barkuna ba ka jin bangare guda a halin na mutane suna wani koke-koke kashe shi kenan ga abin da za a yi sai mun ji daga bakin wanda Allah ya ba mulkin jihar Kano da irin nashi mutanen na APC da duka magana ne faɗa ne na gida guda to za mu bi tukunna sai mun samu matsaya a kai
wasu suna ganin ma kaman fargajaji kuke yi domin tun ba yanzu ba maganar kular birgiman nan ta ballo amma kuka yi shiru kuka tsuke bakin ku sai yanzu
ba ni aiki aka yi na shugaban wannan kwamiti aiki aka ba mu abin da yake faruwa a Kano ba muka saba wuta shi ba mun zo magance shi
Mahmud Ibrahim Kwari a hirarsa da tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma sanata shugaban kwamitin sasantawa na jam'iyyar APC sanata Abdullahi Adamu yanzu kuma dai na kwarin bai nisa ba gashi nan da shirinmu na gaba
yan kasa da hukuma
dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci
masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
da aka turo mana daga fada na cewa mu tashi daga inda muke garin da aka aiki kakannin kakanninmu
aka aike shi wanda suka aike mu mu ma haka zai aka aike mu
Masare al'ummar kauyen Shadawan kake nan dake gefen birnin Bauchi na yankin arewa maso gabashin Najeriya suke zanga zangar neman yancin gonaki da gidajen su daga hannun hukumomin sojin kasar da ma majalisar masarautar Bauchi a dakace mu
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumakanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci
Masare gari ko ƙauyen Shadawanka wani matsuguni ne na al'umma dake kusa da birnin Bauchi shalkwatar jihar Bauchi ta arewa maso gabashin Najeriya bincike ya nuna a shekarun 1970 ne gwamnatin Najeriya ta wancan lokaci zamanin shugaba janar Yakubu Gawan bisa sahalewar mai martaba sarkin Bauchi marigayi Malam Adamu Jumba ta shaci filaye da dajin gonakai mallakar al'ummomi mazauna wannan kauye na Shadawanka da garuruwa makwafta domin gina barikin sojoji da kuma kwalejin su sai dai bayanai sun nuna cewa gabanin mallakawa sojoji gonakan waɗannan bayin Allah sai da gwamnati ta biya jiya ga wasu daga cikin al'ummomin da lamarin ya shafa amma dai daga bisani sun ci gaba da zama a gidajen nasu tare da gonakin nasu bayan fiye da shekaru 50 da wannan al'amari kwatsam sai aka waye gari hukumomin soji na Najeriya sun bada umarnin tashi ga waɗannan al'ummomi bisa dalilin cewa suna muradin killace wannan wuri nasu sai dai a nasu bangaren talakawan kauyen Shadawanka da kewaye sun ce ba haka al'amarin yake ba da haka zancen su tashi su bar wuraren da suka gada iyaye da kakanni bai mata so ba wannan lamari dai ya sanya har ta kai su ga gudanar da zanga zangar lumana domin nuna in amincewa su
Suna na Habibu Abubakar ni daga rafin sanyi abin da yasa muka zo muka dace hanya shine saboda muna son muna fatar a yi mana adalci ana kokari a kwace mana garuruwan mu da filayen mu a damka ma Nigerian
zuwa sun ce sun ji suka ce za su kwace
kunne da hada da Emirates Council su ne suka hada kai suna son su kwace mana garuruwan mu da filayen mu kana ba takarda aka suro mana daga fada daga Emirates Council da cewa mu tashi daga inda muke garin da aka aika kakannin kakanni da cewa mu tashi daga wurin an sai wurin anbiya kuma muka yi magana cewa idan an saya kowa aka biya mun je mun kai magana mu gwamnati an yi bincike an gane cewa wurin mu ba a saya ba duk da haka soja sun zo suna ci gaba da yin mana katanga wadda su can su mu su kama cikin bara ko da iyaka
akwai wasu wuraren da yake an biya ma wannan wurin baya cikin naku wanda aka biya ku ne
baya ciki mu na mu ba a biya ba gwamnati ta saurare mu ta ji koken mu ta ji mana kaji
an aike mu anan an aike mu an aike iyaye mu kafin mu tashi anan ma anan muke to tunda a wajen aka aike mu iyaye mu mun same su a wajen mu ma anan mun aiku da yawa ina roƙo don Allah a mana adalci
ka hawa mu nan ya garin mu ai na aka aike uba na ma
yanzu ni na ka ce muku ne
ne ne abinda aka ce mana an ce mu bar gari yayi za mu yi mu bar gari mu aikan mu iyaye mu iyayen mu da aka haifa ma muna nan anan aka haife su wanda suka haife mu anan aka haife su mu ma aka zo aka haife mu
to nan gaba kadan a cikin shirin za mu ji abinda majalisar masarautar Bauchi ke faɗi da ma ra'ayin masana dokoki da shari'a akan wannan batu
fitina barki ta gaba ta fita Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan tuke nukura don mun san kanci mun nasara
masarare bayanai sun nuna cin gabanin wannan zanga-zanga ta mutanen Shadawanka hukumomin rundunar sojin Najeriya a Bauchi sun kafa wani kwamiti akan wannan lamari wadda ya kunshi wakilai daga majalisar masarautar Bauchi wacce ita ma talakawan na Shadawanka ke cewa tana da hannu dumu-dumu a cikin wannan yunkuri na karfa-karfa a kansu.
Sunana Husaini Abubakar Usman dan jikan Bauchi hakimin kasar Miri inda ya hada hadda barikin soja na Shadawanka. Bauchi ne memba ne a cikin kwamitin da soja suka kafa. Mun je mun zauna an ka soja sun ce a rikon dosu ya nuna duk waɗannan mutane da suke cikin barikin Shadawanka an biya su compensation to ali 70 aka biya su compensation na wannan saboda haka masu hankali daga cikin suka tashi suka canza wuri to lokacin da soji suka zo suka kafa kwamiti akan cewa ba za su sake yarda su zauna a cikin bariki tare da farar hula ba domin ga matsaloli na tsaro yana karuwa a Najeriya shikenan aka kira mutanen nan aka zo aka zauna da su da sarakunansu mai martaba sarkin Bauchi Dr. Ruwan Sulemana da mai tashi da kansa ya tafi wajen Buratai ya roke shi lokacin Buratai na ci babban minista ya roke shi akan cewa lokacin da ya saka mutanen hula su tashi ya dan kara musu ya kare shekara guda a ma'aikatan filaye na jihar Bauchi suka kawo shawara kan a cikin kwamiti akan cewa a auna filin da za su tashi su bari domin a musanya musu wato tattalin da gwamnatin jihar Bauchi mata da wani haƙƙi na su a kanta amma gwamnati ta ba su yadda gari a wajen bariki ana wannan aikin suka tutsu suka ce so sun ba mana a wannan
yalla bai wannan al'amari ya fara tun zamanin shi shugaban kasa General Yakubu Gowanne kana jin duk abin da yake za ku ba su za su samu masu iya wasu abubuwan da yake zai taimaka musu don za su bar bishiyoyin su wanda suke samu kuɗi ga kuma gidaje abin gini dai ya harhawa
wannan ba conversation ba taimako ne a assistance ne gwamnatin jihar Bauchi za ta yi musu kuma da wanda mai martaba sarkin Bauchi Dr. Rehan Suleiman a tafiye yi saboda haka ko su raina ko su yaba ko su gode wannan taimako ne aka yi musu ba su da hakki akan gwamnati ba su da hakki akan masarauta
yanzu me abin yi
shawara abin yi shine su bi abin da sojoji suka gaya musu wanda suke zaki mu a wajen wanda suke zaki mu suka ce wai mun kwanta ba sai da jirgin su tori abin yi shine kawai su bi doka su zauna lafiya
Ni dai lauyoyi da masana a fagen shari'a da dokoki a Najeriya suka fara sharhi akan wannan batu.
Za a iya karɓar fili ga kowane ɗan Najeriya domin kai bukata na soja ko za a gini ko kuma wani gurin aiki da wanda ya shafi soja. Amma dole ne sai gwamnan Bauchi ya karɓi wannan guri. Sannan a miƙa a bayan an gina su mutanen sha da wanka biyan kudinsu daidai da darajar abin da aka karɓa ba daidai da abin da gwamnan Bauchi yake so a ba su ba. Kafin nan a karɓi guri dai kenan to amma ba tun wanda aka yi tun wajen shekara 1972 ko da a ce an yi haka sannan bayan gwamnatin arewa ta gabas a wancan lokaci a ce ta karɓa ta ba wa soja soja da ta yi amfani ba su yi amfani da shi ba mutanen sha da wanka suka sake zuwa suka karɓa akwai suka sake zuwa suka shiga ciki akwai limitation law na Bauchi state wanda ya ce duk wani fili na wani wanda bai ya bari yana ganin wani yana amfani a kai ya zauna aka kunde masa magana bayan shekara goma ko ya je kotu kotu ba ta da yanci za ta ba shi ko tabbatar masa da wannan fili don da wannan kawai abu da muke kira standing by standing by kuma shine in ka ga wani ya daina ma filin ka illa baka ɗau wani mataki ko don karɓa ba bayan wani lokaci mai zo ko da ka zo za a ce ka yi bacci akan yancinka da haka ni a nawa fahimta sojoji sun yi bacci akan yancin su har da mai shari ba na ji akwai kotu mai adalci ba ta iya kasa mutanen sha da wanka daga wannan guri bayan shekara wajen kusan 50 da yin wannan abin sannan a ce wai yau za a ce za a tashi mutane
Barista Abdullahi Muhammad Inuwa kenan lauya a Najeriya kuma shine cikamacin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara
to madalla gaida na kwari sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da Mamun zai fara waiwaya maganin mantuwa da kawo muku muhimman batutuwa da suka dauki hankalin shirin a wannan shekara mai karewa Yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Tarzoma da ta barke a ranar 27 ga watan Nuwamban 2021 lokacin da ayar motocin sojan Faransa ke kokarin ratsa garin Tera akan hanyar su ta zuwa kasar Mali na kan gaba a jerin labaran da suka fi dauka hankalin jaridun Nijar a wannan mako. Jaridar Air Info ta ruwaito cewa kungiyoyi masu zaman kansu sun fara bayyana takaici a game da faruwar wannan al'amari da ya yi sanadin mutuwar matasa biyu tare da jikata akalla mutane 18. Jaridar ta ce uwar kungiyar kwarago ta kasa wato CNT ta yi turda abinda ta kira aika-aika wacce ta dora alhakin faruwarta a wuyan shugaban kasa a matsayinsa na babban hafsan hafsoshin rundunar mayakan Nijar. Jaridar Lebanama na cewa annobar cutar amai da gudawa wato kolera na ci gaba da yaduwa a wasu sassan jamhuriyar Nijar inda alkaliman hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai wato OCHA ke nunin mutane 5,400 ne suka harbu da kwayar cutar wacce tuni ta hallaka mutane 156. Jirar ta kara da cewa OCHA ta ce jihar Maradi ce ke kan gaba a yawan masu fama da wannan annoba sakamakon yanayin da ake ciki a jihohi makwabta na arewacin tarayyar Najeriya. Inda aka kista mutane 31,425 da suka kamu. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa shugaba Joe Biden na kasar Amurka ya gayyaci jamhuriyar Nijar domin halartar babban taron tantauna hanyoyin bunƙasa demokradiya wanda zai gudana ta bidiyo a ranakun 9 da 10 ga watan Disamba da ke tafe. Jaridar ta ce cikin kasashe 110 da aka aikewa goron gayyata, kasashen Afirka 17 kawai ne suka yi nasarar shiga wannan tsari, kuma daga cikin su uku kacal ne Renan Faransa. Kuma ana ganin ci gaban demokradiyyar da aka samu a zaben da ya gabata ne dalilin da ya sa shugaba Joe Biden aiko Niger goron gayyatar wannan taro na wanzar da demokradiyya. Mu karkare da jaridar Le Courrier wacce ta ce fursunoni a gidan yarin kutuka ne sun shiga cikin halin damuwa bayan da aka hana musu cin dukkan wani abincin da aka shigo da shi daga wajen gidan yarin ba tare da bayyana dalilan daukar wannan mataki ba. Jaridar ta ce daga yanzu ya zama dole ƴan kasan da ke kutukale su ci abincin da aka dafa a kurkukun su kuma sha ruwan famfi, lamarin da ake ganin yana tattare da hadari ga rayuwar waɗannan fursunoni da ke tsare a gidan yarin da ya fi ko ina tsauraran matakan tsaro a Niger. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ta gaida Malam Sule, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayuwa da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, da wani gini ne a Amerika. Muna son kai gudun ga Bola Buhari, kan yi tallafin da ya ba talakawa. Allah ya saka su alheri, abokan ya talaka mun gode, mun gode, mun gode, amma ya ƙara.
I don't know. Farkon sunana Umar daga Lafiya Dalmasa, muna kira ga riyar da Allah ta sama haku da shi ga mana sulfan da aka kafa Fulani makiya a jihar Yobe na Hana Riga Sanda da ya fita daga fatan za ku biyo shi ga mana su kan da na hukumomi abin da ke rawa da mun gaskiya mu gudan abin da ke rawa ko ba idan ga gare su Allah ya mun ga kai da kanka ban ba mu da labari ko kuma muka ga doka Hana Riga Sanda ta sa ta tijari daga fatan za ku taimaka
to kadan daga cikin dimbin rayuwar ku masu saurare kenan kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
An ji cewa sabuwar nau'in coronavirus ta Omicron da aka fara ganowa a Afirka ta Gudu tana kan yaduwa zuwa wasu kasashe wadda hukumar lafiya ta duniya take kara gargadi akai. Ranar Litinin din dai Portugal ta ce ta gano sabbin kamuwa da nau'in na corona guda 13 da suka hada da ƴan wasa da kuma ma'aikatan wata babbar kungiyar kwallon kafa ta Belenin Sad, wanda ɗaya ne daga cikin su ya dawo daga Afirka ta Kudu a kwanan nan. A halin da ake ciki kuma a jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurkawa da su je su yi allurar rigakafin corona ko kuma na ƙara bunƙasa kuzari idan sun riga sun yi allurar, bisa ga cewar babban mai bada shawara babu makawa sabon nau'in Omicron zai shiga ƙasar.
Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin noma tushen arziki na Muhammad Hafiz Baballe. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Halifa Isa Jikanci da ta karanto labarai da editanmu na yau Baba Yakubu Makeri, sai kuma Hadiza Kyari da ta wallafa labarai a yanar gizo, da kuma Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri da muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.